sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da hantsin ranar yau Alhamis 7 ga watan Nuwamba shekarar 2019 akan mitoci 17.25.49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani ta Sarauniya da Fara'a da Numan FM da Dalol FM da kuma Niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com Sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saki saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban kasar Niger tare da jakadan Amurka a jamhuriyar Niger da shugaban asusun tallafi na MCC dake Amurka sun jagoranci bikin kaddamar da ayyukan raya roman rani a birnin Kwanni sannan Sule Mumun Barma zai gabatar da shirin na kassa har idayo kuma Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridan Ghana sannan kuma sai sakonnin da kuke bar mana akan na'urar tarho amma duk kafin nan sai ku gyara zama domin jin labarin duniya
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya nemi babban attorney general din kasar William Barr da ya kira taron manema labarai domin ya wanke shi daga duk wani zargi da ake masa kan ganawar wayar tarho da suka yi da shugaban Ukraine. Amma alƙalin ya ki amincewa kamar yadda jaridar Washington Post ta ruwaito. Jaridar wacce ta ambato wasu dake da masaniyar wannan lamari ta ce wannan tayi da shugaban Trump ya yi wa Barr Na zuwa ne a daidai lokacin da fadar gwamnati ta White House ta saki takardun da ke dauke da bayanan tattaunawar da shugabannin biyu suka yi wanda suke dauke da kiran da Trump ya yi wa shugaba Vladimir Zelensky da ya binciki abokin hamayyarsa Joe Biden. Shi dai Trump ya musanta cewa ya aikata ba daidai ba a tattaunawarsu da takwarar aikin nasa na Ukraine. Shugaban kwamitin da ke kula da tattara bayanan sirri a majalisar wakilan Amurka Adam Schiff Ya ce a mako mai zuwa za a fara gudanar da binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump a bainar jama'a. Binciken da ke kokarin gano gaskiyar zargin cewa Trump din ya yi yunkurin tursasawa Ukraine ta binciki ɗaya daga cikin waɗanda suke so su fafata da shi a zaben shugaban ƙasa na 2020 a ɓangaren 'yan Democrat.
We will be beginning with the testimony of Ambassador Taylor and Ambassador Kent on Wednesday.
Yace a ran Laraba zamu fara da sauraron shaidar jakada Taylor da jakada Kent sannan a ranar Juma'a mu saurari jakada Ivanovich. A je Laraba Chief ya bayyana hakan bayan da aka kwashe makunni ana sauraron shaidu cikin sirri. Inda yace Amurkawa za su samu damar yin alƙalanci da kansu kan wannan bincike. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan na barazana cewa shi fa zai ƙara ƙarfafa dangantakar hulɗar soji da Rasha idan har Amurka ba ta janye takunkumin sayen jiragen yaƙi da ta kakaba ma ƙasarsa ba. Gargaɗin na zuwa ne gabanin wata ganawa da aka tsara Erdogan zai yi da shugaba Trump a mako mai zuwa. Ita dai Turkiya na shirin sayen jirgin yaƙi kira Su-35 daga hannun Rasha. Kuma tuni har ta fara muzurai ga ƙawayenta da ke yammacin duniya da wannan cefanen jirgin yaƙi da za ta yi. Ita dai Amurka ta kakaba wa Turkiyyar takunkumin sayan makamai ne a matsayin martani bayan da Turkiyyar ta sayo na jirgin yaƙi kira S-400 cinikin da hukumomin Washington suke ikirarin zai kastar makaman yaƙin kasashen kungiyar tsaro ta NATO. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ya jaddada adawarsa da wata shawara da shugaban Amurka Donald Trump ya bayar na cewa su haɗa kai su kaddamar da gagarumin yaƙi akan gungu-gungun masu safarar muggan ƙwari a Mexico bayan da mambobin ɗaya daga cikin ƙungiyoyin suka kashe wasu Amurkawa tara da suka haɗa da mata da yara ƙanana a arewacin ƙasar ta Mexico.
Quisiéramos que esto no sucediera.
Of course we didn't want this to happen, but we do not.
Gwamnatin Mexico ce lalle ba ma so wani hakan ta faru kuma muna ganin bude wuta akan su ko amfani da karfin tuwo ba zai samar da maslaha kan wannan matsala ba. Shugaba Obrador ya bayyana hakan ne a jiya Laraba a taron manema labarai da yake yi a mako-mako. Indiana na ta shirin gwamnatinsa na ganin ta shawo kan matsalar ta hanyar gudanar da shirye-shiryen da za su magance tushen rikicin. A yau Alhamis wata kotu a China ta yanke hukunci ga wasu mutane tara bayan da aka same su da laifin safarar miyagun ƙwayoyi zuwa cikin Amurka. ‘Yan sandan China sun cafke gungun masu safarar ƙwayoyin ne a birnin Shintai da ke arewacin ƙasar. Bayan da ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka ta Homeland Security ta mika musu wasu bayanai a shekarar 2017, hukumomin sun yi nasarar kwace kilogram 11.9 na ƙwayoyin fentanyl da ke rage raɗaɗin ciwo. Daga cikin hukuncin da aka yanke wa mutanen, akwai wanda aka yanke mai hukuncin kisa amma aka sassauta shi zuwa hukuncin ɗaurin rai da rai.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Niger Isu Muhammadu tare da jakadan Amurka a jamhuriyar Niger da shugaban asusun tallafi na MCC da ke Amurka sun jagoranci bikin kaddamar da ayyukan raya noma a birnin Kwanni, inda suka ba da tallafi na kuɗi sefa miliyan 250 domin bunƙasa sha'anin noma da nakasassu. Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni, Haruna Mannan Bako, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Shugaban kasar jamhuriyar Niger ne Alhaji Isu Muhammadu ya jagoranci bikin soma ayyukan raya dam ko gandari na birnin Kwanni tare da jakadan kasar Amurka a Niger da shugaban asusun MCC na kasar Amurka da tabbaiwa jamhuriyar Niger kyautar tsabar kuɗi miliyar 250 na sefa da za a kashe a tsawon shekaru 5 domin raya sha'anin noma a cikin kasar. Daga cikin su sefa sama da biliyon 40 ne za a kashewa dam ko gandari na birnin Kwanni domin raya shi tare da bunƙasa noma wa maza da mata tare cuɗanyawa da nakasassu, haka ma hanawa matasa tafiya cin rani ƙasashen waje ko tafiya neman zuwa Turai suna kashe kanunsu a cikin Sahara ko kuma a teku. Shugaban ƙasar ta Niger Alhaji Isu Muhammadu ya yi jawabi a wurin wannan gagarumin biki a garin birnin Kwanni kamar haka. A jawabin shugaban MCA Niger da na jakadan kasar Amurka da na Simkin Pros, shugaban Millennium Challenge of Corporation na kasar Amurka da ta tallafa wa jamhuriyar ta Niger domin raya gonakai sama da 2,500 da zai shafi manoma sama da mutum 10,000 sun yi farin cikin ganin wannan ranar tare da yi wa al'ummar birnin Kwanni barka da samun wannan tallafin na kasar Amurka. Waɗansu daga cikin mutanen da suka halarci bikin soma da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin manoma na dam ko gandarin birnin Kwanni sun zayyana muna nasu ra'ayoyi.
Ne Alhaji Musa Mamman jami'in na cooperative ta Kwanni ta biyu, abin da ce alhamdulillahi, lalle dai wannan abin rana mu ta wani ciki ta gare mu, babbar rana ta wadda muke kira yau, ga shi Allah ya kawo mu ranan nan, sai godiya ga Allah. Na isu sun zara Allah, mun gode mun ji daɗi kuma wannan abin da shugaba Muhammadu Isu ya ɗauka, Allah ya taimaka, Allah ya sa a waye, mu kuma Allah ya sa abin za a tsere gare mu.
Allah ya taimaka ya yi to yiwa ta kare shi kenan. kaji shi ya samu warin ciki da muka mun kamar mutun da asuwa din muka zo nan ga wani ai sallah ta da
ministan harkokin gidan gona Labade Abuba shine yayi jawabin kaddamar da aikin a wurin wannan bikin da ya samu halartar sarakunan gargajiya magajin nan gari ministoci ɗan majalisun dokoki na ƙasa da shugaban gundumar birnin Kwanni da mataimaki na farko na majalisar dokoki na ƙasa da babban wakilin shugaban ƙasa da sauran shugabanni na hukumomi na Niger da gwamnan jihar Tawa da dimbin jama'a da ta albarkaci bikin inda shugaban ƙasar Niger ya hau bisa dandankaro domin soma kaddamar da ayyukan gadan-gadan Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako kafin mu ci gaba ku dan shakata da wannan waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu agogon mu anan yana cewa ƙarfe 2:12 na dare a nan birnin Washington DC ga shirin mu na gaba
nakasa ba kasawa ba
nakasa ba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako tare da ni Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Har yanzu dai muna jihar Rivers kudancin Najeriya inda Lamido Abubakar Sokoto ke zantawa da Usman Muhammad dan asalin jihar Bauchi dake zaune a garin Port Harcourt bakon shirin wanne a can baya ke rayuwa ta hanyar bara yayi nasarar samun canjin rayuwa bayan da ya fara tukin wata motar jigila a yau shirin zai mai da hankali ne akan wasar kwallon na kasassun arewacin Najeriya mazauna Port Harcourt to amma za mu tashi ne daga inda wakilin sashen Hausa ke tambayar Usman Muhammad ainihin sahihancin wasu bayanan da ke cewa har yanzu ɗan arewacin Najeriya na tururuwa zuwa yankin kudancin kasar da sunan sana'ar bara
duk mutumin da ka ga yana bara to in ka duba akwai abun da ke tattare da shi to amma mi ga duk mutane mu duk mutumin da Allah ya forewa in har yana da niyan barin ta a zuciyar shi kuma Allah ya taimake shi ya samu abun da zai batta to ya dace a ce ya batta domin mi ya dan nemi wani abun da zai dan ringa taimakawa kansa ka gane idan ya ringa taimakawa kansa shi ma zai taimaka a wani saboda ita barin ta a zuciyar yake idan akwai waɗanda suna da shi din za su iya barin ta to amma ba su batta ba to Allah ne bai kawo musu lokaci ba to amma duk mutumin da yake son barin ta da izinin Ubangiji in dai yana son barin ta to zai barta saboda mai Allah zai buɗa masa ko da yaya yasa abu a ransa cewa ina so in na samu kaza zan ringa yin kaza a hankali sai Allah taimake shi wannan abun da ya fara din sai ya dore to amma idan ka ce ba za ka barta ba ko kuma baka sa tunanin za ka barta ba to haka sai ka yi ta yin ta a gani to in za tunanin ga duk mutanen mu da wanda yake so ya taimaka kan shi kaga zai sa tunanin cewa to nima ya dace a duk sana'a da ka san na rayuwar duniya akwai sana'an da kai kake so yi a ranka akwai kuma sana'an da daidai za ka iya yi a matsayinka na nakasheshe tun da yanzu kana da nakasa ba za ka ce ni zan je in sayi kurar ruwa in ringa turawa ba kana da nakasa ba za ka ce ni zan zan je irin gani aikin gini ba to amma mi akwai ayyukan da kai kanka in ka gani a na kasar naka zaka ce ni zan jaraba abu kaza don ya taimaka min to kaga tunda har ka sa jaraba shi a zuciyanka to zaka iya jaraba shin kuma to zaka kimanta kuma to me ya dace na yi na wannan jaraba wannan sana'an to kaga wannan jana'in ka kuma ka fara jarabawa to zai irin ubangiji kuma sai Allah tallafa maka akan wannan jarabawan da kai sai Allah ya sa kaba gabaran ma ka aje ta kace tunda ma ashe ga zan iya yin abu kazan nan ya zan to ban yi ba kuma gashi yanzu Allah taimake ni ni ma ina yin abu kazan nan Allah taimake ni na barbaran nan ko baka ba to dukkan mutumin da yake so ya barbara kaga in ya sa abu a zuciyarsa na ga abun da nake so yi Allah zai taimake shi akai to amma kaga mutum bai barbara ba to dama bai yi niyan barin ta ba ko kuma ya fi so ya yi ta ne har iya lokacin da Allah ya sa zai iya barin ta
yawa to bari mu tabo wani batu a takeice maganar wannan wasan kwallo da guragu suke yi a nan birnin Fatakwal kamar ya za ta yi mini bayanin yadda kuke wannan wasa ta kwallo
eh to wannan wasa da muke kamar ka ga inda muke tafi akan wannan boris din haka muke wannan wasanni tunda yanzu duk wani duk shekara yanzu a yi festival a nan Najeriya festival da dama suna zuwa ko wannan shekaran da aka yi a nan Abuja ka gari ba sai ta zo na daya ka gani suka ci Abuja suka zo suka ci Plateau suka zo suka ci Kano ka gani kuma duk ɗan arewan mu ne yawancin mu a cikin nan jihar Riba ba wani baya ba wani are duk ɗan arewa ne kuma rabi ɗan Kano da ɗan arewa da ɗan Bauchi da ɗan Inani da ɗan Adamawa haka muke buga wasan ka gani kuma haka muke samu mu je mu hada kai mu je mu samu wanda suka dan fi mu iyawa mu je mu hadu da su mu je kuma mu je wasan mu je mu ci wasan mu dawo ka gani to amma mi idan muka je muka ci wasan muka dawo to jiha kuma ta yi kokari ta biya sallame ku dan abun da kuka dauko a ce an sallame ku shi kuma sai kaga har yanzu yanzu kaga an je an ciyo kofin nan amma har yanzu ba a biya ba to da daman mu wanda idan an biya wannan kudaden ma na daukan kofin da muka yi da daman mu ma za su daina bara albarkacin wannan ka gani to duk ba a biya ba to shi yasa kaga muna wasannin wasu suna wasannin sun sa rai a wasannin to amma kun je kun yi wahala kun ci wasa kun zo ba a biya ku ba ka gani to wani wasan in yazo ma sai ka ce ma kun je ma wahalan ma za ku yi amma mi wasa ba a ce an daina muna nan dai har gobe muna yi kuma muna nan muna jiran gwamnati da ta daure duk abun da muka yi irin wahalhalun mu ya kamata a ringa biyan mu kuma duk inda aka je wasa ya kamata mu ma da yake mu ma wasannin nan shi muke yi ya kamata ba a kar a ringa nuna mana ko cewa a waɗannan ai kaza ne ba za a biya su ba waɗannan a biya su kaza ba haka bane duk inda aka je wasa in kuka je wasa tafiyan ku guda ne da ku da masu kafa komai naku ɗaya ne duk abun da aka ba mai kafa shi za a baka to kaga ni ya kamata a ce kuma gwamnati ta ringa duba ko ta albarkacin mu din ya kamata a ce a ringa taimakawa in kun je wasan kun dawo dan a ringa biyan ku yanzu fa kaga zamu je wasa sai mun je bara mun dawo majority mutanen mu sai an je bara an dawo a zo a je training kun tashi training na safe sai kun je kun yi bara ka je training ka dawo ya dace a ce ka je kai wanka ka ci abinci ka dan yi bacci na awa 2 ko zuwa 3 to amma kana dawo a training ko minti 30 ba za ka yi ba za ka tafi bara to kaga ina ci gaba anan amma yau aka ce kana wannan wasan in dai zaka je kai training ka dawo gwamnati kake wasa to ya kamata gwamnatin ta kula da kai duk kuma jihar da kake a nan Najeriya in dai zaka yi wa jihar wasa to ya kamata a ce jihar nan tana kulawa da ku bai kamata a ce sai kun je bara kun dawo ku yi training ba bai kamata a ce sai kun yi training kun dawo ku je ku yi bara ba ka gani to abinda muke fuskanta kenan
to jama'an sarrafa muka kada ku shafa fa shirin na kasa ba kasawa ba ke zo muku daga nan civic center a birnin Fatakwal tare da ni Lamido Abubakar Sankwato bari mu sake dawa gare ka misali kamar menene yanzu kiran ka na karshe a cikin wannan shirin dungurungu
kira na karshe shine kawai abinda zamu yi cewa gwamnatin Najeriya da kuma mutanen Najeriya masu dan abu hannu haka ka duk kuma mutumin da yake da niyan taimakawa ka duk ba kuma kaina ko ni kadai ba duk mutumin da ka san yana da karamin karfi ka san shi na kasa akwai mutum za ka ganshi da lafiyarsa magidanci ne bai da abun da zai ci ko ba haka ba to yanzu haka ga duk mutumin da Allah ya azurta shi in zai iya taimaka duk mutumin da yake mai karamin karfi ne ba sai na kashe shi ba muna neman taimako daga wajensu da kuma gwamnatin Najeriya a taimaka wannan kasassu da masu karanan karfi da kuma dukkan mutumin da suka manyan wanda ba su da abinci a gidajensu duka muna neman gwamnatin Najeriya da masu arzikin Najeriya da dukkan mutumin da yake zai iya taimakawa ba wai sai nan jihar Riba ba duk Najeriya gaba daya a taimaka domin ana taimakawa to mu kanmu zamu ji dadi ba za ma mu so mu baro are tsayawan ba in ana taimaka ko ba za mu so mu ga yan uwan mu yau an taimaka ma wannan bai samu wata bangaren ka kai shi ma zai samu an taimaka wannan wannan bai samu wata bangaren wannan shi ma zai samu to kaga idan ba a taimakawa fa yanzu a takaice gwamnati ta cire kudi ta ce a taimaka na kasa su kudi bai zo hannun su ba ta cire abinci ta ce a raba na kasa su abinci bai zo hannun su ba ta cire sutura ta ce a raba na kasa su sutura bai zo hannun su ba to kaga yamin ya za a yi a ce an daina bara eh to amma duk abin da aka ce yau mai arziki zai iya taimakawa akwai mutane wanda da dama za su iya taimakawa na kasa su wanda an ce za a hana bara baran nan fa abu kalilan ne zai sa a daina bara domin me duk mutumin da yake zai taimaka za a taimaka gwamnati za ta taimaka to baran nan ba komai bane me baran rishi duk mutumin da aka dauka kace kai wani sana'a zaka iya yi abu kaza zan iya yi ko kuma wani sana'a kake abu kaza nake yi kaga in dai kadan tallafa mishi to shi kuma albarkacin ka tallafa mishi zai sa ƙarin tunanin yin wannan abun a zuciyar shi to taimako bai zo ba kaga kuma ba yanda za a yi amma mi in taimakon na zuwa kaga zai ba zai tsaya mai tunanin bara ba bara ai ba sana'a bace
to madalla muna miƙa godiya sosai da ka samu lokaci ka anshi wannan gayyata kuma muka tattauna da kai a cikin wannan shirin
na gode ba da alhamdulillah ni ma ina godiya da Allah ya hada mu da kai kuma ka zo ka same mu muka yi shirin nan ina gyaran moto na na bar gyaran na zo na saurare ka mu yanzu muna kira ga gwamnati ga kuma dukkan manyan Najeriya duk mutumin da yake so ya taimaka mana kaga dai moto mu ga sunan tsofin motoci ne ya kamata gwamnati ko yan kasuwa su taimaka su ba su dan sai mana motoci dan taimaka mana da dan wasu abubuwa haka nan wanda mu ma zamu taimaka na baya gare mu wanda kuma zamu taimaka wanda suke tare da mu to idan Allah ya taimaka mana sai kaga gaba ɗaya muna taimaka juna mu sai gaba ran nan ba za a ga muna yin ta kan titi ba to shine muke bara gwamnati da kuma dukkan mutanen da suke yan kasuwa da attajirai ga duk mutanen da suke da imani su taimaka ya kamata su taimaka mana ga mu gajeyu saboda bara nan da muke mu ba a santa muke yi ba abin da ya kama mu dole ne sai mun ishe sa
to masu sauraro nan shirin na wannan mako ke kammala haka kuma nan wannan hira ta zo ƙarshe a madadin bakon shirin na kasa Usman Muhammad Gurgu direban motar jigila da wakilin muryar Amurka a jihar Rivers Lamido Abubakar Sokoto ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku sai a makon gobe idan Allah ya so
a gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma ga sharhin jaridan Ghana
jaridar da hara da mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine wani tsokon soja ya nuna shakku dangane da hannu da aka ce wasu manyan jami'an ɗan sanda na da shi a cikin mulkin nan na Madaba jaridar ta ce wani masanin lamarin tsaro Colonel Meritaya Festus Babwaje ya faɗa cewa ɗan sandan nan guda biyu manya da aka yi wa tambayoyi dangane da juyin mulkin da ake zargin wasu jami'an soji da wasu mutane sun shirya domin saka lamarin tsaron ƙasar cikin rudani wani abu ne da akwai shakku ya zuwa yanzu dai ba a tabbatar cewar Dr. Agbajo na da hannu dumu-dumu a cikin wannan yunkuri ba na san shi amma ba zan iya bayar wuya a kansa ba amma ba ni da yake ni Dr. Agbajo ba zai kasance cikin wannan munakisa ba Dr. Agbajo ba mutum ne mai yin juyin mulki ba ba wanda zai sa hannu a cikin kokarin kifar da gwamnati ne ba zalge da ake wa kowane ne dangane da cin amanan kasa yanzu haka wani mummunan lamari ne sai kuma jaridar da Daily Dispatch wacce ta ruwaito wannan labarin jami'ar NDC ta gabatar da sunaye 50 daya na gwamnatin Akufa Addo da ta nunawa gwamnatin ƴan uwa da dangi jaridar ta ce babban jam'iyyar adawa NDC ta gabatar da sunaye na wasu mutane da take nuna cewa dangi ne da ƴan uwa a cikin gwamnatin Akufa Addo a wani taron manema labarai a jiya jami'in sadarwa na jam'iyyar Sabit Jamfi ya gabatar da sunaye 51 na dangi da ƴan uwa da suka siffanta a cikin gwamnatin Akufa Addo da gwamnati na ƴan uwa da dangi da ba a taɓa yin irin ta ba sai kuma jaridar Daily Gaija wacce ta ruwaito cewar majalisar dokoki ta amince da rancin dollar Amurka miliyan 600 na koko duk da kin amincewar marasa rinjaye. Jaridar tace majalisar dokoki ta amince da barbar rance na dollar miliyan 600 dangane da ainihin bunƙasa sarrafan koko. An dakatar da ainihin jefa ƙuri'a akan wannan yarjejeniya a ranar Talata a dalilin kin amincewar marasa rinjaye dangane da yadda za a yi amfani da wannan kuɗi. Ita kuwa jaridar Daily Graphic wannan labarin tarwaito NPP zuwa NDC ba za mu naɗa makiya su tafiyar da gwamnati ba. Jaridar take jam'iyyar New Patriotic Party da ke mulki ta faɗa cewar ba za ta naɗa makiya su tafiyar da gwamnati ba dangane da korafin da babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress NDC ke yi cewar gwamnatin Akufo-Addo tana tafiyar da mulki ne a ƙarƙashin dangi da abokai na wannan gida na Akufo-Addo. Da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Rizwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau, ina so ne majalisar tarayyar Najeriya su yi mana wani doka wanda zai shafi duk wani dan shekara 60 walau namiji ko mace, idan suka je asibiti a rika ba su magani a kyauta. Dalle idan aka yi haka, duk wani dan shekara 60 namiji ko mace aka ce za a ba shi magani kyauta a asibiti, lalle an taimake shi kuma an mutunta shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi magana abun didi Bauza Bauza local government ya hakki dan Najeriya. A gidan gaskiya ina kira game da shugaban kasa da Muhammadu Buhari. Yana da kyau a yi rayuwa a dan tiya. Dai ya ce kasan nan talaka bai gane inda an kama ta ba. Ga matsaloli sun da bai da gwamnati. Babu tsaro, babu ruwan sha, babu magani. Babu wutar lantarki kace kan cikin shekara hudu ga gwamnati ya Muhammadu Buhari. Ko wannan abubuwan ne yanzu ke ne haka gwamnati za ta kare shekara hudu ta kare shekara hudu. Talaka bai san mene ne ayyukan gwamnati ba. Bai san inda aka tunkara ba. Kuma an canji da haka za a yi canji. Saboda haka muna kira ga shugaban kasa ga Muhammadu Buhari da ƴan majalisunsa da kwamitocinsa da gwamnonin mu a arewacin Najeriya 19 yau babu wani gwamna mai ɗaga haka a ga abin da yake kira ta arewacin Najeriya. Ina ci gaba kullum talakon da shi aka yi haihuwa cikin ruwa rana zafi a ce a je a kaɗa ƙura kuma sai an ƙara ayyaki da shi. Saboda haka Muhammadu Buhari ya gyara mulkinsa. Akwai kurakurai don mutum ya ci gaba ba an samu matsala wajen tsaro amma tsaron an yi abubuwa ya sa ta juyowa da ya saboda daga hannunta da mafin kullum Kaduna, Zaria, Zamfara, Katsina su ne a cikin bala'in su mafin kana cikin gidanka aka kowa a kama ka da rana ta a tare tituna a an shi kuɗaɗen mutane wasu a tare da matansu wasu a tare da 'ya'yansu a duk an rasu ta ina aka yi komai saboda haka a tsaya a gyara. In hancin Allah bai kai shi daga ba akwai tarkin tarkituru wanda gwamnati ko na ko kan sura za ta aika abin tarkituru sai kuma kada sai ina haka bita bai amfana ba ya shi wani nafi bai amfana ba.
Kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya nemi babban Attorney General ɗin ƙasar William Barr da ya kira taron manema labarai domin ya wanke shi daga duk wani zargi da ake masa kan ganawar wayar tarho da suka yi da shugaban Ukraine, amma alƙalin ya ƙi amincewa kamar yadda jaridar Washington Post ta ruwaito. Jaridar wacce ta ambato su da ke da masaniyar wannan lamari ta ce wannan ta yi da shugaban Trump ya yi wa Barr na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin ta wato fadar White House ta saki takardun da ke dauke da bayanan tattaunawar da shugabannin biyu suka yi wanda suke dauke da kiran da Trump ya yi wa shugaba Vladimir Zelensky da ya binciki abokin hamayyarsa Joe Biden. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan na barazanar cewa shi fa zai fara wato zai kara karfafa dangantaka hudu soji da Rasha idan har Amurka ba ta janye takunkumin sayan jiragen yaki da ta gagaba ma kasarsa ba. Gargadin na zuwa ne gabanin wata ganawa da aka tsara Erdogan zai yi da shugaba Trump a mako mai zuwa.
to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon Apo da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu ta yau Zainab ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC